نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar litinin 10 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1435 daidai da 7 ga watan July shekara ta 2014 wannan shine cassette na 18 daga cikin jerin gyar kasusuwa karishan karatun fiqh usira wallafan babban malami al-ustad al-doktor Zaid ibn Abdul Karim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a karatun da muka yi a baya muna ta karanta ainihin wato fawaid wadanda malam Zaid ibn Abdul Karim Zaid ya fitar mana daga cikin wato bangaren sira wanda ya shafi gazwatu Hunain da kuma hisaru Taif mun ji har zuwa kan gaba ta 30 wato fa'ida ta 30 da malam professor Zaid ya fitar mana a inda yake ba mu bayani dangane da ainihin muhimmancin a gane yadda musulunci ya kula da haƙƙin dan adam da malai ya cire mana wannan ka'ida karkashin kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani a yakin ainihin wato gazwatu Hunain daga kashe mata lokacin da yaga wata ainihin mace an kashe ta yace kar a ƙara irin wannan aiki a inda malai yake mana magana akan cewa lalle musulunci ya bada muhimmanci wajen kula da haƙƙin dan adam zamu tashi a karkashin wannan gaba a daidai inda malai yake cewa a cikin shafi na 628 wa man yahfaz huquqal mar'ati aw al-insan bi sifatin amma wa man yahfiz huquqal mar'ati aw al-insan bi sifatin amma fi halati al-harb wal qital la huwa ajdaru an yahfaz huquqal insan fi as-salm yace wannan addini na musulunci wanda yake ya kula da haƙoƙin mace da kuma haƙoƙin dan adam gabaki daya a halin yaki da halin ainihin wato rikici na fada lahu ajdaru irin wannan addini irin manhaji na wannan addini shi yafi cancanta da a ce an yahfaz huquqal insani fi salam ya kiyaye haƙoƙin dan adam inda ake halin as-salam as-salam ake halin zaman lafiya ko as-silm amin as-silm sanda ake halin zaman lafiya wala qad rafa al-islam huquq al-insani hatta innana lanara jaliyan malai yace hakika musulunci ya daukaka darajar haƙoƙin dan adam a yayin da har muke gani qarar gashi anna huquq al-insani fi al-islam hiya mihwar maqasid ash-shari'a al-islamiyya cewa haƙoƙin dan adam a musulunci sune abinda gabaki daya al'amarin shari'ar musulunci da maqasid dinta manufar shari'ar musulunci gaba daya tana kaiwa da kawowa ne akan ainihin wato haƙƙin dan adam naqulu hadha professor Zaid yace muna fadan wannan magana wal alamu ajma gabaki dayan duniya kuma yara ma yajri duniya gaba dayan tana ganin abinda ke wanzuwa ala ardil waqi' akan ainihin wato a bisa abinda yake faruwa na waki na gaskiya da gaskiya wanda kowa ke iya gani min intihakin li huquqil muslimina ta yadda ake cin zarafin haƙoƙin musulmai fi ba'dil mujtama'atil mutahaddara a cikin wasu al'ummomi wanda ake riya ake lissafa su a matsayin al'ummar da suka ci gaba haythu nara al-qatl al-jima'i a inda muke ganin kisa na ƙari dangi wa tadmir al-mudn da kuma rugurguje burane wal manazil da gidaje fawqa sukkaniha as-saman wato wadanda suke zauna a cikin gidajen a rusa musu gidaje suna zauna a ciki dunar tafriqin bayna nisa'in wa atfalin ba tare da ararrabe tsakanin mata da yara ba wa shuyukhin ko kuma dattawa ba wa bayna muharibina muqatilina ba tare da ararrabe wadannan mata da yara da tsofaffi ba a rarrabe su daga mayaka waɗanda suke sojoji wa rasul sallallahu alaihi wasallama yamurru bi imra'atin maqtula fi waqti harbin amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga an kashe wata mata lokacin yaki imra'atun wahidatun faqat mace guda ɗaya ce tilo fa yunkiruha ba yake ainihin wato kyamata wannan abu yake hana shi wayuwariha ya sanya aka yi mata sutura wayanha an qatlin nisa'i wasubyan kuma ya hana a kashe mata ko yara wa tab'an lidhalika karkashin wannan ne faqad qala al-fuqaha'u malaman fiqhu suka ce yahrumu qatlun nisa'i was-sibyani idha lam yuqatilu ya haramta a kashe mata da yara in ana yaki matukar ba sun shigo cikin sojoji ne ana yakin da su ba wannan magana mala yace Umdur ibn Hajarin a cikin Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari a mujallad na 6 shafi na 147 da kuma An-Nawawi a cikin Sharh Sahih Muslim juz'i na 12 shafi na 48 to wannan gaba ita muka fara karantawa a ran nan muka yi mata ta'aliki da cewa al'amarin ya faru ne saboda a yanzu musulmai sun samu kansu a wani zamani wanda al'amura suka gama rikicewa dangane da irin yadda musulmai suka zama wato karan bara ga dukkanin kafirin duniya yahudawa da nasarawa da ainihin wato zindikai na cikin musulmai sun haɗu ga baki ɗaya wajen yakan musulunci da rubuce-rubucensu da harkar abin nan wato ƙungiyoyinsu na asiri da yaƙi na ainihin fatar baki da yaƙi na makamai da harkar jarida da harkar rubuce-rubuce da kuma tattali ta kowace fuska ana ƙoƙarin yakan musulmai da kuma ƙoƙarin ƙaryata da danne irin abin da ke cikin musulunci na alheri don kan mutane su gani da canza gaskiya da ƙoƙarin lalata tarihin musulunci da bayyana musulunci a matsayin wani addini ne na kisa addini na takobi addini na 'yan ta'adda a yayin da su ne suke yin wannan ta'addanci ga shi nan kowa yana gani a yayin da muka yi bayani akan irin wato abin da ake cewa double standard shine izdiwajiyatul mawqif wato irin ganga bakin ganga ko harshen damo da ainihin turawan yamma suke aiki da shi wajen hukunta cewa kaza ƴancin dan adam ne ko kaza cin haƙƙin dan adam ne kaza kisan kare dangi ne kaza kare kai ne a duk lokacin da abu ya shafi waɗanda suke so kuma tanda ke goyen bayan su ko al'ummar su to wannan kare kai ne duk abin da aka yi duk abin da Isra'ila ta yi ma Falasɗinawa to da sunan kare kai ne yanzu dinnan da muke magana Isra'ila suna nan suna ta lugudan wuta akan garuruwa na Falasɗinawa saboda kawai an tsinci gawo wasu Isra'ilawa guda uku ana ta rushe gidaje a ta kashe mutane amma duk wannan da sunan kare kai ne su kuma in suka wurga dutse wannan suka wurga to ta'addanci ne haka abinda aka yi a Kosovo haka abinda aka yi a ainihin wato kasashe na Afghanistan haka abinda aka yi a Iraki haka abinda aka yi a Libya da wurare da dama duka in musulmai suka yunkuro ko magana suka yi sun ta'addanci amma su kuma nasu duk abinda suka yi sunan shi kare kai idan wani sheɗani ne ya zo ya faɗi magana ya soki addinin musulunci to wannan magana da ya yi ta sunanta ƴancin faɗan abin bakin shi za a ce yana da right ya faɗi ra'ayin shi ya faɗi abin da ya ga dama game da musulunci za a kare shi kamar Salman Rushdie musulmi ne ya yi rubutu na fasikanci da zindikanci akan musulunci the satanic verses Ingila ita ta iwa'in shi ta ɓoye shi fiye da shekara 20 tana ba shi mafaka tana ciyar da shi tana ba shi tsaro tana ba shi wurin zama a cikin kuɗin 'yan Ingila a cikin taxpayers money na mutanen Ingila saboda mene saboda musulunci ya soka amma da wani ya zo mai suna Edward Snowden ya zo ya tona asirin abubuwan da America take yi bare-baren nan dangane da ainihin wato leƙen asiri a cikin kwamfutoci da na'urorin zamani na mutane sai aka ce ya ci amana ƙasa duk duniyar nan aka rasa wanda su bashi mafaka kwana da kwanaki yana ɓoye a cikin airport a ƙasar Rasha ya rasa inda zai shiga har yanzu neman shi aiki shi bai da ƴancin faɗan wannan saboda yanzu ya shafe su ne amma wancan yana da ƴancin ya soki musulunci kuma a bashi kariya a lokacin Edward Snowden ya ta neman ina za a bashi kariya a duniya ya rasa Rasha ma ta bashi kariya ne saboda tana adawa da America ba idan ta yarda da abin da yayi ba saboda yanzu haka wato ta yi irin abokin gaban aboki abokin gaban abokina amin abokin gabana to abokina ne abin da take kenan in ka da abokin gaba shi ma da wani abokin gaba to wancan abokin gaban tunda kuwa da interest daya a gaba to ya zama abokin ka za ku iya hada interest don ku fara da wancan abokin gaban abin da take kenan ba wai dan ta yadda da abin da yayi ba to kaga shine double standard din a lokacin da za su ce ainihin wato duk wanda ya sake ya soki abin da shafi Holocaust da suke cewa cewa da ake an yi ma Yahudawa kisan kare dangi a lokacin yakin duniya na biyu da karerayen da suke fada akai duk wanda ya fito ya ce ƙarya ne wannan abin to sai sun ga bayan shi kuma tare da binciken tarihi ya tabbatar akwai ƙarya a ciki amma mutum da ya fito yanzu ya ce addinin musulunci ƙarya ne musulunci ba gaskiya bane sai su ce yana da yancin fada albarkacin bakin shi kwanan-kwanan na akai wani yaro shedani a nan Kano ya fito ya ce bai da Allah ba har sun fara maganganu akan cewa kara mishi komai waya da yancin ya ce bai yadda ba kuma dan musulmi ne a garin musulmai uwa da uba kaka da kakanni musulmai ne suka haife shi saboda ya zo ya faɗi wannan maganganu to shikenan yanzu a kyale shi ya zama a cikin musulmi ƙwaryen musulmai ya ainihin barnata musulunci kuma an rabu da shi to bambancin mabade na ainihin yancin dan adam a musulunci sun sha bamban da turawa saboda su turawa kamar yadda muka faɗa a da sun rayu ne a barbaric age a lokacin da zalunci ya yawa lokacin da coci take da ita ce take da shugabanci a kasashen turawa baka isa ka faɗi wani abu ya saba waƙi da coci ba muna nan aƙidu na coci da zaran ka faɗa ya saba za a kashe ka ne a lokacin da aka samu su Professor Martin Luther suka jagoranci tawaye da aka yi ma fasto-fasto da fada-fada to da suka tashi suka ce to abin kowa ya faɗi yanci duk abin da ya ga dama ta wannan ɓangaren inda suka samu kansa cikin wannan kuskuren kenan da kuma asalin concept na abin da ake cewa religion addini a wajen turawa ya saba wa da wannan ya saba wa concept din da abin da ake cewa religion a musulunci su agun su religion shine kawai sujuda bauta kawai tsantsagurin bauta duk abin da yake wajen bauta to babu ruwan addinin su da shi sauran rayuwar su ba za su yi ta ne a ƙarƙashin abin da suke cewa secularism al-ilmaniya wato babu Allah a cikinta gaba daya kowa yayi abin da ya ga dama ko wadannan mutane su tsara wa kansu abin da suka ga ya dace da su mu ko a musulunci ba haka ne ma'anar addini ba ma'anar addini shine gaba daya da al'adunmu da rayuwarmu da tattalin arzikinmu da komai yana cikin addininmu haka Allah ya faɗa da yankanmu da menene da menene ko kul inna salati wa nusuki wa mahyaya kuma matiya lillahi rabbil alamin da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kalla sahabbai ba sai da musu jawabi akan komai tun daga wanke kashi da jima'i da zama tare da iyalai da haƙƙin yara da kasuwanci da bashi da tafiya da tsuntsaye da halittun sama da na ruwa duka labarin suna cikin musulunci kan hadisin Abu Dharr kaga kenan mu a musulunci duka akwai waɗannan to da haka sai suke tunanin wai dole mu yi addinin mu irin yadda suke fahimta addini to kaga wannan shine farkon zalunci a tunanin cewa tunda an ce dan adam na da yancin abin da ya ga dama yayi to shine abin da muka ga dama mu mu shine addinin mu ya control din duka rayuwar mu dan me ba za mu yi ba kama wannan demokradiya ne da aka ce gwamnatin mutane ko mutane su yi kayan su da kansu to da ya kamata idan demokradiya da gaskiya gwamnatin mutane ce in aka zo ana so mutane su yi ta sai a ba su dama su faɗi ko suna so su yi ta shine matakin farko da ya kamata ba mutane dama tunda an ce sai in mafi yawan mutane sun goyi bayan mutum sannan zai zama shugaba to shin mafi yawan mutane sun goyi bayan abu wannan tsarin wajen zaben shugaba ya mutane ba su goyi baya ba ashe ka ƙarya ne demokradiya kaka ba mutane ta kai to duk wannan double standard din yana nan a cikin abubuwan da suke wanda ta kai ma har isu din kafirai akwai rubuce-rubuce da dama da suka yi a jaridu akwai a majallu akwai littafai da aka rubuta waɗanda aka yi intiƙadi wanda aka yi criticizing wato mawqif na yammacin duniya dangane da abin da ake cewa human right tun daga ƙungiyoyin human right watch da ainihin na United Nations din da ƙungiyoyi masu zaman kansu duka an yi intiƙadin sosai game da abubuwan da suke musamman tun daga shekarar 1998 lokacin da aka yi celebrating din cewa shekara 50 kenan da aka kirkiro da Human Rights an yi taro lokacin a kasar Faransa, an yi wani conference akan wannan mashru'i, an samu a wajen ma an yi intikadin mafi abubuwan da suke dubar sanadin da suke cewa in su wane suka yi sai a ce ta'addanci, in su wane suka yi sai a ce an ci zarafinsu. Akwai wani babban professor wanda yake masanin shari'a ne a kasar America, wanda yake a jami'a ta ainihin wato Chicago, University of Chicago, mai suna Jack Goldsmith. Yana da rubuce-rubuce da dama da ya yi akan International Human Rights Law and the United States Double Standard. Haka wannan wani article ne da ya buga a mujallar Greenback, wadda aka buga a ainihin shekara ta ainihin wato 2008 a wannan shekara. Wata babban mujalla ce ta duniya ta shari'a ta law mai suna Greenback, tana nan akan internet. Gashi rubutu ne, farfesa ne dan kasar America, yayi magana akan haka, International Human Rights Law and United States Double Standards, dokokin yancin dan adam na duniya da kuma bakin ganga da America take dangane da su. In ya shafe su to ba za su yi aiki da shi ba, in ya shafe wasu za su yi aiki da shi. Kullum abin da suke kenan. Akwai rubuce-rubuce da dama da Turawa suka yi akan haka, wannan kawai misali. To mu a bangaren musulunci, malaman musulunci a wannan zamani sun yi kokarin su mayar wa waɗannan kafirai martani, saboda wannan al'amarin ya zama yanzu shine abin da ake cin zarafin musulunci da shi. Magana akan yancin ɗan adam, yancin yara, yancin mata, yancin faɗa albarkacin baki. Kamar yadda na faɗa, shi musulunci yana kare al'umma ne gaba ɗaya, su kuma kokarin su kare ɗaiɗaiwar mutane, ɗaiɗaiwar kuma shedanu a cikin ɗaiɗaiwar mutanen. Duk wani shedani, mawaki ko marubuci ko wani manazarci ko wani scientist, in ya faɗi magana banza akan addini ko al'adun wasu mutane sai a ce ba komai. Amma in yi wani bincike na ilimi wanda suke ganin binciken zai tona asirin wani barna da suke yi, sai a kama shi a halaka shi. An sha sa jami'an tsaro na cikin gida na CIA ko FBI ko makamantan su je su kashe mutane kisan mummuke ko a lalata tunanin mutum ko kuma a tono asirin wani barna da ya taɓa yi. Irin abin da aka yi mai jaridar ainihin wato The News ta ƙasar Ingila, aka tono asirin barnar da shugabanta ya taɓa yi, aka yayata a duniya, yanzu jaridar ba ta nan, an daina buga ta. Dole ya resignin ya sai da kamfanin, saboda mai saboda ya tona asirin wasu makarkashiya da America suke. To suna yin irin wannan a duniya a ko'ina, kisa blackmail, suna yin ainihin wato double crossing, babu abin da ba sa yi don su cimma manufarsu. Ya kamata musulmai su san wannan. Akwai malaman musulunci da dama da suka yi musu da martani a rubuce-rubuce, ga wasu daga ciki za mu ishara saboda ɗalibai ƴan uwa su duba su karanta. Akwai malam Dr. Muhammad Fatihi Usman, ya da tafi mai suna Huququl Insan Baina Shari'atul Islamiyya wal Fikril Gharbi, haƙoƙin ɗan adam tsakanin shari'ar musulunci da kuma irin wato western ideology, irin tunanin turawan yamma. Yayi kokari yayi muƙarana, ya tattauna maganganun, ya nuna inda kurakuran su suke da kuma inda musulmai suka samu gazawa a aikace, abin da ya ba waɗannan kafirai dama suke irin wannan surutan. Akwai kuma wani babban marubuci mai suna Haitham Manna, wanda shi da wasu research group din shi suka yi rubutu mai suna Mustaqbal Huququl Insan Al-Qanun Ad-Dawli wa Ghiyab Al-Muhasaba. Wannan littafi akwai fassara shi na Turanci mai suna The Future of Human Rights, Impunity and International Law, cewa menene abin da yake zai faru a nan gaba dangane da yancin ɗan adam a wannan zamani da ake samun wato rashin gaskiya dangane da masu tunanin su ke kare yancin ɗan adam, suna da munafurci. Yayi hasashen cewa wannan zai sa mutane za su dinga tawaye, mutane za su dinga kin yadda, mutane za su dinga tada ƙayar baya, kamar yadda muke gani a wurare da dama. Mutane su ɗauki makami a hannunsu, ko kuma akalla a samu irin abin da OIC ta yi, Organization of Islamic Conference, su yi kokari tun shekarun baya suka rubuta nasu ainihin wato badil, kama a ce substitute na Huququl Insan a musulunci, kuma sun ta tafiya da shi duk sanda za a yi assembly, General Assembly na United Nations, sukan je da wannan daftari su nemi cewa lalle lalle a yi adopting din shi, cewa ƙasashen musulmai ga irin nasu hukukuna, amma baya kai labari saboda veto power na wasu tsirarin ƙasashe. Sannan an daɗe ana ƙoƙarin a sanya cewa a cikin abubuwan da aka baiwa mutane ƴanci su dinga faɗa, a hana mutane sukan addini da al'adun wasu, amma saboda shedanci suka kira da wannan abubuwan, kuma wannan suke tada rigingimu kullum. Sannan akwai littafin ainihin da wani mutumin kasar Katsina nan mazaunin kasar Malaysia mai suna Dr. Musa Umar Kaita ya rubuta mai suna Mafhumu wa Maizati Uqul Insan fi Shari'a al-Islamiyya wa Nizam al-Siyas Siyasi al-Wada'i, ma'anar da kuma bambancin da ke tsakanin haƙoƙin dan adam a shari'ar musulunci da kuma irin waɗannan dokoki waɗanda ake sanyawa. Mutumin kasar Katsina ne amma yana zaune a kasar Malaysia, professor ne na Islamic Studies. Ko kuma Huququl Insan fil Islam na babban malami Dr. Abdul Muhsin At-Turki, tsohon minista na ainihin al-Awqaf a kasar Saudi Arabia. Babban malami, wannan littafin kusan yafi kowanne muhimmanci a cikin littafin, saboda ya tsaya yayin nazari da bincike na ilimi, ko malami ne ƙwararre, masanin zamani, masanin ilimin musulunci, ya bayyana abin da ke cikin musulunci na falala da abin da ke cikin waɗannan rubutoce na kafirai na barna. Sannan akwai malam Dr. Zayyad Ibn Ali Al-Jurjani Al-Jurjawi, wanda professor ne a Jami'atul Quds Al-Maftuha, ya da littafi mai suna Huququl Insan fi Tarbiyatil Islamiyya wa Ba'd Al-Falsafat At-Tarbawiyyah Al-Gharbiyyah, shima comparative analysis ne tsakanin musulunci da waɗannan na kafirai din. Sannan akwai Dr. Yahya Ibn Muhammad Hassan Zamzami, wanda shima professor ne na Ulumul Quran, Ulumul Shari'a a jami'a ta Ummul Qura da ke kasar Saudi Arabia. Ya littafi mai suna Al-Manhajul Akhlaqi wa Huququl Insan fil Qur'an, tsarin dabi'u da kuma haƙoƙin ɗan adam a cikin Al-Qur'ani mai girma, dirasa ce ta kitab keɓanci Al-Qur'ani mai girma. Sai kuma Dr. Yasin Muhammad Hassan, wanda shi ma professor ne na Islamic Studies a jami'ar Baghdad, ya littafi mai suna Huququl Insan wa Dimokratiyya, shi ma comparative analysis tsakanin musulunci da democracy. Sai kuma wani babban lauya a kasar Misra mai suna ainihin wato Nadal Jamal, ya da tafi mai suna Huququl Insan wa Hurriyatuhu al-Asasiyya, haƙoƙin ɗan adam da kuma ainihin wato basic rights ko kuma fundamental rights na ɗan adam. Duk waɗannan littafai jama'a littafai ne da ya kamata ƴan uwa ɗalibai su karanta, su narce su dangane da fahimtar inda musulunci ya sa gaba, dangane da ainihin wato haƙoƙin ɗan adam da kuma bayani akan ya kamata ɗan adam ya kasance. Musulunci ya ba ɗan adam haƙƙi, iya haƙƙin da ya kamace shi, amma kuma yana da iyaka. Shine cewa akwai muqaddasat, akwai abubuwa wanda suke sacred ba a taɓa su, domin su duka haƙƙin nasu ya damfari ne akan a bar mutane su dinga yin wasa da al'amarin addinin musulunci, su ƙaryata abin da suka ga dama, su gaskata abin da suka ga dama, su suranta musulunci yadda suke so, su ainihin barnata abubuwan da suke tabbatattu a musulunci. Allah shi kyauta. Sannan kuma akwai wani malami wanda shi ma masani ne na ainihin wato siyasa da kuma tattali, shine Dr. Abdul Fattah Raji, malami ne a jami'a ta University ta Lagos. Shi kuma yayi littafi mai suna Studies in Islamic Political Thought and Ideology, wannan littafin shi kuma kokarin da yi shine tabbatar da cewa musulunci da haƙoƙin da ya baiwa ɗan adam sun girma na Turawa, tun kafin Turawa su san me haƙƙin ɗan adam ake da wannan a cikin musulunci, da ƙoƙarin lalata tunanin waɗanda suke ganin to ai a cikin musulunci akwai demokradiyya, akwai capitalism da wasu abubuwa. Ya tabbatar da cewa saboda musulunci yayi predating waɗannan abubuwan, ba zai kace musulunci ya kama da su, sai dai su ne suke satan wasu abu daga cikin musulunci. Ko kuma an amma ɗauki magana mafi sauƙi a ce da su da musulunci suna kama a wani waje. Ya yi ƙoƙari sosai wajen tantance maganganu masu muhimmanci a cikin waɗannan littafai, a cikin wannan ainihin lakcoci da ya rubuta, wanda asali lakcoci ne da ya gabatar ma ɗalibai da yake koyar da su ainihin wato political Islamic thought a cikin university. Allah ya saka musu da alkhairi. A taƙaice waɗannan kawai isharori ne zuwa ga wasu ainihin wato wuraren bincike da ƴan uwa ɗalibai za su iya ƙara bincike game da waɗannan matsaloli, domin in ka zo magana ka san abin da zaka faɗa, in kuma kaga abubuwan da suke faruwa ka san yadda zai kamata ka fahimce su. Dan galibi tunda suna yaƙanmu da media, ba ma waye gari, sai dai kawai mu ji muna faɗa irin kalmominsu, muna irin tunaninsu, kuma muna fasara abubuwa da suke fasarawa. Yanzu kaga sun laƙana wa mutane kalmar ƴan ta'adda, kuma kowa ya kama. Kuma waye ɗan ta'adda? Kawai asali shine mai kishin addini, shine ɗan ta'adda. Sau ya ɗauki makami ko bai ɗauka ba, yana da kuskure ko bai da shi, in dai ya ce shi ɗan kishi addini sun shi ɗan ta'adda. Sun laƙana wa mutane kalmomi da dama
misali raba kan al'umma musulmai da suke yanzu misali sai dai a ce North African countries memakon asali sunan wurin al-Maghrib al-Arabi memakon a ce ainihin wato a al-Khalij al-Arabi sun mai da shi ya koma sunan wajen mene sunan shi Middle East a Sharq al-Awsat duk su lakana mana waɗannan lafuzan ba ma faɗan abin da zamu nuna mana da alaka da juna da zaran an ce kai ƙasashen arewacin Afirka sai mu ga ba ƴan uwanmu bane ne ko kuma ƙasashe ne na ƴan uwanmu musulmai nan kuma yammacin Afirka ko kuma nan sunanta Najeriya shikenan duk abin da ke faruwa a Niger babu ruwanmu kaga duk sun lakanta mana ire-iren waɗannan tunanin ba mu ma sani ba muna bin su to ya kamata mu dawo cikin taitayinmu da kuma wa'ayinmu Allah shi kyauta a wannan shine ƙarshen bayanai da malam Zaid ibn Abd al-Karim Zaid yayi mana dangane da fawaid da ya fitar a cikin fiqh as-sira na yakin ainihin Hunain da kuma Hisar al-Taif sai dai akwai wasu fawaid guda biyu waɗanda bai faɗa ba anan wasu malamai sun ishara zuwa gare su na farko shine cewa a cikin wannan fada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mutanen Madina yana nuna mana halascin kenan za a iya yi mutum gori idan akwai maslaha ma'ana shugaba ko malami ko uba ko uwa ko wani jagaba zai yi ma mabiyan shi jawabi hatta kai ya musu gorin alherin da ya musu uba zai yi ma yaya gorin tarbiyyar da ya musu malami zai yi ma daliban shi gorin karantawar da ya musu idan akwai maslaha dan ya tana musu falalar shi akan su ya kuma nuna musu abin da ya dace su kaga manzo Allah ya musu wannan gorin cewa na same ku cikin bata na shirtar da ku na same ku cikin kaza amma wannan idan akwai maslaha ne dan ba shine asali ba domin asali shine la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku bata ainihin wato aikin ku na sadaka da gori ko kuma cutarwa amma in ta kama ana iya yi sannan kuma cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mutanen mutanen Hawazin su tashi a masallaci su roƙa cewa a dawo musu da iyalansu shi ko manzo Allah ya goyi bayan wannan roƙon ta hanyar ya ba su na hannun shi da na mutanen gidan shi kowa in ya gani yayi malamai suka ce wannan halascin mutum zai iya yin roƙo a masallaci da izinin shugaban masallacin idan shugaban masallacin ya ga dacewa haka irin tashin da wani zai ya ce shi matafiyi ne mabukaci ne kaza 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 cewa ya halasta amma da izinin shugaban ya zama ka faɗa ma shugaban wurin kuma ya yarda kuma ya goyi baya kuma idan aka zo ba da sadakan shi ya fara bayarwa yadda annabi ya fara yi sallallahu alaihi wasallam da ka in akwai bukata wani wanda yake ya shiga cikin kunci a rayuwar shi ya zo masallacin ku yana neman taimako to ya fara neman waye shugaban wajen liman ne ko shugaban cibiyar ko makamancin haka ko wanda aka nada a matsayin wannan shugabanci sannan ya zama sun gamsu da bukatun shi cewa lalle ya cancanta a neman mishi ko ba su da yadda za su yi su bashi ma'ana ba su da wani asusu da za a ɗiba kawai a bashi don manzo Allah inda yana da yadda zai yi da bai bari an yi wannan ba to in haka ta tabbata babu laifi ya tashi ya faɗi bukatun shi ko kuma a faɗa a madadin shi sannan a ce to ƴan uwa a taimaka mishi ɗan uwanmu ne matafiyi ko mara lafiya ko mabukaci ko makamancin haka wannan ya halasta abinda ba daidai ba shine mutane su mai da shi sana'a wani in ya dinga bin masallatai har sai ya gamu da mutanen da ya gamu da su a masallaci a kunyata shi ko makamancin haka ya shafa ruwa to wanda didi yake roƙon mutane alhalin yana da abin da zai ishe shi to ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim cewa idan an bashi to wuta aka yanka mishi ya rage ya karba ko kai ya karba Allah ya sa mu dace to zamu shiga kai tsaye zamu shiga al-mabhas as-salis fiqh as-sirati fi ghazwati tabuka fiqhun da ke cikin sira dangane da yakin tabuka bane mutum yakin tabuka aka ga shahararren yaki ne a ƙasar Hausa duk da yake kuma a yadda ya shahara din a matsayin tatsuniya ne ko wata malhama wato wani epic wani babban labari na gwaraza wani abin mamaki sai da Allah yake ta kodawa a wannan yakin sai ma yakin tabuka ba domin shi annabi ya bari gadin iyalan shi a Madina zamu zo mu ji haka amma kaga yadda ake ta labarin tun muna ɗan yara muke jin wannan waƙe na mu je tabuka wajen gaba mu shiga aljanna ba game da hisabi ba Allah ya ji kan wannan dattijo da yake ta wannan waka da dai ta yake yin wazi a takeice kafin mu shiga Tabuka wani gari ne da har yanzu sunan shi kenan Tabuka a da wancan lokaci yana tsakanin garin da ake ce Mawadul Qura da ƙasar Sham kaman kan iyaka ne. Amma a yanzu da muke magana, Tabuka jiha ce a kasar Saudi Arabia, tana da nisan kimanin kilomita 700 arewacin birnin Madina. Jiha ce take da mutane da garuruwa da local government da gwamna da komai, take da masana'antu, take da kimanin mutane sama da 800,000 karkashin kididdigar da aka yi a 2010. Mutane da ke zama a kasar Tabuka sun kusan miliyan guda, watakila yanzu ma sun kai miliyan daya. To wannan gari shine inda aka yakin Tabuka wancan lokacin. Kwatanta ka gani tafiya kilomita 700, watakila kaman daga nan zuwa Ibadan kenan, kuma kamance haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da adadin sojoji mutum 30,000 a wannan yaki, kamar yadda Imam Az-Zahabi ya bayyana a cikin littafin shi na Tarikhul Islam wa wafiyati mashahir wal a'lam, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da sojoji sama da 30,000. Kisan yakin Tabuka jama'a da tarihin yakin Tabuka ba zai taba yiwa ya cika cif-cif ba, ba tare da fassaran suratu At-Tauba ba. To gashi kuma mu ba tafsiri muke ba, ba malaman tafsiri bane, amma dole za mu ci mallam Umar Albasa anan, ko kuma mu ci mishi Dabino ko in Allah ya raya mu har lokacin da za a kai tafsirin Suratu Tauba. To mutane za su sha wannan karatu a gurin malamin mu na tafsiri na wannan cibiya, shine mallam Umar Abubakar Mustafa, Allah ya kare shi, Allah ya saka mishi alkhairi. In Allah ya so idan yazo daidai wannan sura, to babu shakka na san za a ji tarihi da cikakken bayani dangane da haka. Da kuma dan uwa mallam ainihin wato awal mai shago, idan yazo cikin littafin Muslim can Kitabu Sir Siyar wal Magazi, nan ma za a ji karatun ainihin wato yakin Tabuka cikakke. Da kuma dan uwa mallam Dauda Az-Zahiri a katin Sahih al-Bukhari, shi ma in aka zo na san za a ji karatutuka cikakku a waɗannan wurare. Amma a nan ba zai mu yi bayani cikakke ba, domin dama dai ba asalin sirar ce damuwar ba, fiqhun da za a fitar daga sira shine damuwar. Sannan kuma in har za a yi sirar cikakkiya, to da sirar ce cikakkiya dole sai dai a ɗauko Bukhari ko a ɗauki littafin Zahabi na Tarikhul Islam ko Al-Kamil fi Tarikh ko littafin ainihin wato At-Tabari na tarihi, sannan a iya cika bayanai dangane da Tabuka, musamman a wannan kasashe namu waɗanda rudani ya shiga cikin tarihin wannan yaki. Amma za mu iya yin mu insha Allah wajen takaita bayanai da mas'aloli da ishara zuwa ga masadir waɗanda za a iya dubawa danganin ƙarin bayani akan wasu abubuwan da za mu faɗa. Muna neman taimakon Allah sai mu ce mallam ya ce fiqhu sirati fi ghazwati Tabuka, fiqhun da ke cikin sira na ainihin yakin Tabuka. أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في شهر رجب من العام التاسع بالتهيؤ لغزو الروم. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمرتي صحابنشي أوت الرجب نعينه شكرة تتربين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ تيوى أشريا لغزو الرومي دن أكيم روما وبرمكي متانا قصة الشام. وذلك في زمان من عسرة الناس, wannan umarni ya zo daidai lokacin da mutane suke rayuwa cikin kuncin rayuwa, kuncin talauci, ana fama da fari da yunwa da rashin abinci, wa shiddatin min al-harri, da tsananin zafi ana cikin bazara, wa jadabin min al-biladi, da kuma karancin ruwa, kasa ta bushe ana cikin fari da ainihin annoba ta rashin ruwa, wa hina tabati al-thimar, a dai lokacin da ɗayan itace da binai da inabi da makamantansu sun riga sun nuna sun yi lugub, wannasu yuhibbuna al-maqama fi thimarihi, mutane suna kaunar su dinga zama a cikin gonakinsu. Idan gari ya waye sai mutum ya tafi cikin gonar shi ya je ya kwanta a cikin inuwa, yana shan inuwar wannan wuri, yana shan ruwa na cikin koramar da ke gonan, yana cin ƴaƴan itacen saboda zafi da ke cikin garuruwa. Mutane abin da suke ta kauna kenan, abin da suke yi kenan. Wa zilalihim, da inuwar bishoyin, wa yakrahuna ash-shukhusa ala al-hali min az-zaman alladhi hum alayhi, suna jin kyama da wahalar su fito cikin sararin rayuwa a yanayin da suke. To a wannan halin aka ainihin kira yakin Tabuka, shi yake ce musu jayshul usra ko gazwatul usra, yakin tsanani da kunci, yakin talauci da wahala. Allah shi kyauta. Malai ya ce wa kana rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qallama yakhruju fi ghazwatin illa kanna anha. Ya kasance manzo Allah alaihi salatu wasalam so da dama mafi yawan lokacin zai fita yaki to sai yayi kinaya, ma'ana idan za a kama hanyar kwanta gore ne sai ya ce Kano za mu ci, idan za a kama hanyar Kaduna ne sai ya ce Lukora za mu, ba zai fada asalin inda za a je ba, sai yayi kinaya saboda ya zama su waɗanda za a kai mafarmakin a sammace su, domin yaki dan zamba ne, ka a ba su dama da su shiri, ba san gun su za a zo ba sai dai su ji kawai fa idza nazala bi sahati qaumin fasa'a sabahul mundirina. Ina fata mun fahimci wannan sabahul mundirina, amin. Sai yace amma a wannan yakin wa akhbara annahu yuridu ghayra alwajhi alladhi yaqsud, sai ya bada labarin kamar ba inda ya fuskanta za shi ba, illa ma kana min ghazwati tabuka, amma banda yakin tabuka, fa innahu bayyana halin nasi, ya bayyana wa mutane karara ga inda za a je, li bu'di shaqqa, saboda nisan tafiyar, mun ji cewa daga Madina zuwa Tabukar tafiyar kilomita 700 kamar daga nan a cika kama hanyar Lagos akan doki wasu da kafa cikin kunci da talauci da wahala, kaga ba karamar tafiya bace, ya bambanta da shi samaru ko makarfi ko lukuro ko soba, kaga wannan ba tafiya ce mai nisa ba. Ina fata mun fahimci wannan. To sai yace wa shiddatul zaman, da kuncin zamani da ake ciki, wa kasratul adu, da kuma yawan abokan gaba din su Rumawa din, da ya ta'ahaban nasu lidhalika ahabataha, dan mutane su yi shirin da ya cancanta ga wannan yaki, fa amara bil jihazi, yace kowa ya je ya shirya, ma'ana a je a wasa makamai, a je a gaggyara sulke, a yi madawakai shiri, a ba su abinci, a yanke musu faratu, ai musu askin zazar wuyansu da sauransu, shiri dai wanda aka saba irin na yaki, a fara fita atisayi da fariti. Manzo Allah ya bada wajen makonni uku na wannan shirin, ana ta shiri ana ta shiri, mutane suna ta hada kaya, ana ta hada abinci, ana ta hada damaru. Wa akhbarahum annahu yuridu Ruma, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada musu karara cewa za mu tafi wurin Rumawa ne a kasar Sham, a kasar Tabuka. Undur ibn Hisham a cikin asirin nabawiyyal matbu'a ma'ar rawd al-anif a cikin mujallad na 4 shafi na 137. Malai ya ci gaba da cewa wa sababu hadhihi al-ghazwa annahu balagahu min al-anbati alladhina yaqdimuna biz-zayti ila al-madinati anna Ruma tajamma'at bish-Sham ma'a al-Hiraqala li harb al-muslimina. Abin da ya jawo wannan shirin yaki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari daga kabilun Anbat waɗanda suke kawo mai, suna zuwa kasuwanci, suna kawo mai wanda ake amfani da shi na miya da sauran yin abinci kasar Madina. Su ne suka ba da labarin cewa Rumawa ba sun gama shiri, sun hada runduna su da Hiraqala cewa za su kawo musulmai farmaki, da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewar gara shi ya fita ya kai musu farmaki kafin su kawo mushi. Wa hassar rasul sallallahu alaihi wasallama alal badhli, manzo Allah ya kwadatar da musulmai game da ciyarwa, game da kyauta da sadaka dan tafiya yakin nan, wal infaqi fi sabilillahi, da ciyarwa dan daukar ma Allah. Wata sabaqal khayruna, mutanen alheri suka fara musabaka, suka fara ainihin gogoriyo fi hadhal midmar, dan aikata wannan aikin alkhairi. Fatabarra Uthman radiyallahu anhu bi 1000 dinari, sayyidina Uthman yayi sadaka da dinari 1000, kama a ce miliyan 1000 misali. Ja'a biha fi thawbihi, waɗanda ya zo da su ya sako su a cikin rigarsa. Faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha wa huwa yaqulu ma darrabna ibn affana ma fa'ala ma amila ba'da al-yawm, yace sayyidina Usman dan Affan daga yau duk abin da yayi ba zai ƙara cutar da shi ba. Manzo Allah yana taba duke, yana ta maimaita wannan ainihin addu'a, yuraddidu zalika miraran, yana maimaita wannan addu'a daya bayan daya daya bayan daya. Malai ce a duba al-Imam Ahmad a cikin Musnad mujallad na 5 shafi na 63, da kuma a cikin Fadailus Sahaba ila yau na Imam Ahmad a mujallad na 1 shafi na 457. Wa qala muhaqqiquhu wasiyullahi Abbas, mai haqiqa wannan tafi mai suna waliyul Abbas yace wa isnaduhu hasan, isnadun wannan hadisi kyakkyawa ne. Wa sanahu al-Albani fi sahih sunan Tirmidhi, Albani ya inganta wannan hadisi, ya hasana shi a cikin sahih sunan Tirmidhi a mujallad na 3 shafin 278 a lamba hadisi na 2920. وروي أنه تبرأ بثلاثمائة بعير بأسلاحها وأقتابها في غزوة تبوك. ما ليتها إلى أرويت وشوا سيدنا عثمان يا صدقاء دا راقمي قداء ريؤكو سودا بأحلاسها دا شمپدن دا كي كنسو شمپدن دا كي شمپدا وعبايا راقم آدم وأقتابها دا كما سردن دا كي سامش لفظا أقتاب jam'i ne na ainihin wato kitbu shine siddin da ake sakawa wanda yake na katako ko karfe ko makamancin haka bayan an sanya shimfida a bayan dokin to waɗannan gaba ɗayan su da ababan da su dabbobin da shimfidar da ake shimfida musu da sirdin da ke kan shimfida yace duka ya bayar sadaka fi sabilillahi fi gazwati tabuka a yakin ainihin tabuka a kasa mala yace wannan riwaya da'afahu al-albani fi da'if sanan turmizi Albani ya rawaita wannan riwaya a cikin littafin Da'if na Sunan Tirmidhi a cikin shafi na 495 raqam a lamba ta ainihin 764 wada'afa al-hadith la yamna'u annahu qadima dhalika faqad sabata anna as-sahabata radiyallahu anhum aqaru lahu bi tajhis jaysh al-usra wa hum 30,000 muqatil yace raunin hadisin baya nuna wannan abin bai tabbata ba saboda ya tabbata cewa sahabbai sun ba da labarin cewa sayyidina Uthman shi kadai ya ainihin wato ba da kayan da ake bukata na jihazi na shirya sojojin jeshil usra wanda kuma masu yaki ne mutum 30,000 mutum 30,000 falabudda annahu anfaqa nafaqatan azimatan fi dhalik babu shakka ya ciyar cirwa mai yawa a wannan lokaci kaduba sahih sanad tirmidhi a mujalladi na 3 shafi na 208 a lamba ta 1919 da kuma asiratun nabawiyya sahiha ta akram biya al-umari a mujallad na 2 shafi na 525 wato abin da ya faru shine kamar yadda imamu zahabi ya ba da labari a cikin littafin tarihul islam wa wafiyatil mashahir wal a'lam shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zonar da mutane ya musu wa'azi ya tana musu falalar da ke cikin jihadi da ciyarwa Sayyidina Usman nan take ce ya bada kaza in a ƙara wa'azi sai ƙara bada kaza a ƙara wa'azi har sai da ya bada wannan dukiya su kuma wannan raquma har da abincin su da komai aka bada labarin cewa an taho da su ne kasuwanci daga wata ƙasa domin babban dan kasuwa ne Sayyidina Usman babban mai arziki ne attajiri mawadaci da aka zo ana ta tai tunda ana cikin halin kunci ne na bukata abinci Alhazai da ƴan kasuwa suka zo suna ta tayin waɗannan kayayyaki yana cewa a'a an riga an bani ribar ta baka har sai da aka ninka mishi kuɗin kayan shi ninki so 200% yana cewa a'a yanzu kace to nawa ne abin da aka baka wanda bamu sani ba yace ai an ba an muna alƙawarin tsira a lahira manzo Allah ya muna alƙawarin tsira a lahira dan haka duka wannan dukiya na ba da ita dan aje ai wannan aiki da fatan Allah ya karba ni kuma na tsira a lahira shine manzo Allah ya ji dadi ya mishi wannan addu'a cewa ma darrabna affana ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da sayyidina Usman yayi daga yau zinibi bai ƙara cutar da shi ba kaga inda mutane zinibi aka samu mutum aka bashi wannan lasisi sai da an ga ta'addanci da ba da an ga takife wani sallah ma zai daina yi gaba daya ya ta shantakewa kawai sauriya da lasisin kawai shi in ya mutu ba komai ji ba ga hadisi da manzo Allah ya gaya ma ainihin wato Huzaifa cewa wanda duk ya mutu da kalmar la ilaha illallah bai yi shirka ba zai shiga aljanna amma manzo Allah saboda ya san halin jama'a shi yace kar a fada mutane su ji kuma aka fada mutane suka ji to wani garin takamaya da kalmar shahada zai je dinga kato bara har ya bata kalmar shahada bai sani ba sai zama kaga daga baya ba zai tsira din ba manzo Allah dai ce a dinga saddidu wa qarib haka a hadisi riwaya Abu Huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙi ne akan Allah in dai kashe da Allah ɗaya ne kai biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya da sallah kai azumin Ramadan haƙi ne akan Allah ya shigar da kai aljanna da haka ce manzo Allah to ya manzo Allah aje ayi shela mana sai yayi abin da ake ce majawabul hakim sai bai ce ayi shela ko ka ayi shela ba sai ba da labarin ai aljanna akwai matakai daban-daban da za a bayar ga waɗanda suka yi jihadi ma'ana wanda suka ƙara akan wannan basic aikin idan kai ka tsaya iya nan kai kake kai da Allah kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam kana mishi biyayya kuma kana sallah kana tsaye da sallah yadda ya kamata kana azumin Ramadan amma daga nan baka wani aikin alkhairi in Allah ya so zaka shiga aljanna amma zaka zama ku ne asalin talakawa matsiyatan cikin aljanna, ba zaka samu wata daraja a aljanna ba. Kaga ko bai kamata ka bari ka tsaya ya haka ba, ya kamata ka dinga saddidu wa qarib dan kai ma ya zama kana da matsayi, ka aje aljanna mataka tana hawa na 30 kai kuma kana basement kana can kasa. Allah shi kyauta. Wannan ainihin wato sayyidina Uthman kenan, wa arada Umaru radiyallahu anhu musabaqata Abi Bakr, sayyidina Umar shi kuma yayi kokarin yayi musabaqa, yayi wato gogoriyo shi da Abu Bakr Siddiq fit tasdiq fit tasadduqi wajen sadaka, faja'a bi nisfi malihi, sai ya bude rabin dukiyarsa, abin da yake da shi gaba daya sai ya raba rabi, ya kawo rabi ya ban ma iyalan shi rabi. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce da shi, ma abqaita li ahlik, me ka barwa mutananka, mutanen gidanka, iyalanka, qala mithlahu, yace irin wannan rabi na ban musu, wa ata Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bi kulli ma indahu, sai na baka da shi kuma sai gaba daya withdrawing duka account din, ya kulla account din gaba daya da yazo, sai manzo Allah yace, ya Abu Bakr ma abqaita li ahlika, me ka barwa mutanen gidanka, faqala abqaitu lahum Allah wa rasuluhu, shi na ban musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Umar ya ga kai lalle sai na Abu Bakr ya fishi, ya fishi ta kife wajen aikin alheri. Qala Umaru la usabiquka ila shay'in abadan, ci daga yau bazan ƙara yin musabaqa da kai akan koi ba, na yadda ka fi ƙarfi na. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Abu Dawud da Tirmidhi, mala yace wa hasanahu al-Albani fi sahih sunan Abi Dawud, a cikin raqami na ainihin wato mujalladi na 1 shafi na 315 a lamba hadisi na 1472, wa sahih sunan Tirmidhi a mujalladi na 3 shafi na 202 a lamba hadisi na 1902. Ina fata mun gane wannan. Wa jaa ghayruhum bi malin kaseerin, wasu ma suka tazo da dukiya da yawa, irin su ainihin wato wani attajirin shine Abdurrahman dan Auf, shi ma ya kawo dukiya mai yawa, haka suka yi ta kawo dukiya iri iri, da akwai wani mutumin Madina mai suna Asim ibn Adi al-Ansari, shi ma ya kawo ausiki 100, kama a ce buhu 100 na dabino da sunan abinci. Abdurrahman dan Auf ya kawo aka ce ya kawo dirhami 400, kama a ce miliyan 400, kudade ne masu yawa jama'a, haka suka yi ta kawowa masu kudi ne na alheri, ba irin na yanzu ba, suka yi ta kawowa har aka samu abu ya taru gashi nan himi guda na dukiya. Gashi ma la yake cewa, waja Abdurrahman ibn Auf bi 8000 dirham, sai da Abdurrahman dan Auf ya kawo dirhami ainihin wato 800, kadu 800, na'am, ka karanta littafin ainihin wato Fathul Bari sharh Sahih Bukhari a juz' mujalladi na 8 shafi na 332. Shikenan, mala yace, wa jaa ghayruhum bi malin kaseerin, mutane da yawa suka kawo dukiya mai yawa, wa arsalat an-nisa'u mastata'ana min huliyihinna, mata suka aiko da abinda za su iya aikowa da shi na ainihin kayan karas din su, ɗan kunnaye da zobba da munduwa da ire-iren su da lesuna da atamfofi, mata suka yi ta aikowa da su, saboda matan zamanin sahabbai jama'a sun fi maza yin sadaka, ba irin matan yanzu bane. Manzo Allah ya ce, a yi sadaka mata sai sun tara dukiya mai yawa. To haka ya kamata mata yanzu su kasance su dinga ba kokarin yin irin wannan aikin alkhairi. Kuma kamar yadda muka faɗa jama'a tiran nan, mu ahlus sunna mu ya kamata mu zama kan gaba cikin waɗannan harkoki na kokarin amfani da dukiyarmu don daga addini, don ciyar da addini, don taimakon yan uwanmu. Kar mu dinga faɗan wai yan dariƙa suna yin kaza, yan shi'a suna yin kaza, kiristoci suna yin kaza, to mu me muka yi? Ka dinga ba da labarin wasu, kaman fili ne aka yanka aka baiwa kowa fili, shikenan kowa na ta gina nashi, sai kuma sai ka bakwai ka ta labari, wallahi wani fa ya tada katanga, wani fa ya yi POP ba, kaga wani fa tiles ake sawa shi a gidan shi, ka gani ko ya bai ba, sai kai ta labari har sai ya zama duk ango an gine kai, so kai kake ne kake da fili. To amfanin me wannan ya maka? Kawai ka nuna kai mai matacciyar zuciya ne kenan. To ya kamata mu ya zama muna da irin wannan mazanmu da matanmu, talakawanmu da alhazanmu, shehunanmu da jahilanmu, ya kamata mu dinga kokarin muna yi da iya gwargwadon da Allah ya ainihin bamu. Za mu zo mu ji a nan gaba irin abin da sabbai suka yi. Wanda na taba ji wani malami yana labarin cewa ba a taba samun mutane da suka taba yin irin wannan ba hayo a tarihi. Da aka tafi aka tafi zamu zo mu ji sabbai duk wannan abincin sai zama ya kare saboda nisan tafiya da wahala. Sai aka ce kowa ya kawo abin da ke da shi. A hada gaba daya sai a raba daidai wa daidai. Ma'ana ce yanzu koda iyakacin mu a cikin hall din nan ce kowa ya kawo abin da ke aljihun shi a hada. Wannan da 500 wannan da 10,000 wani bai da ko kwandala sai a hada duka sai a kirgawa mu kawai sai a raba wa kowa iya abin da ya samu. Daidai wa daidai. Sabai abin da suka yi kenan. Wannan ya kawo buhun shinkafa daga gidan shi, wani ya kawo tiya guda, wani ya ce bai da ko karfan fada. Duk da haka a hakura a hada. Wannan ya je ya yi withdrawing million 700 a account din shi, wani ya je ya kawo 500 duka a hada, an aka hada gaba ɗaya sai a yi musu kuɗi duka a ce to yanzu muna da kaza kuma dukiyarmu ce mu duka. Da haka sai a raba daidai wa daidai. Sabai suna yin wannan, sun sha yin irin haka. Shine ma'anar wa yusruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Shi yasa ba za ka taba yi kamo sabai ba, ƙarya ne wallahi, sai dai ka kwatanta ballantana kuma kai da kake zindike wai mai zagirci. Yanzu za ka kama koda hancin takalminsu ba za ka iso. Kaga wannan suna ya kamata a dinga raya ta koda da kai da abokinka ne wata ranar ku haka. Koda a cikin kwamiti ne haka na abokai a ce to ya kamata tunda wasu ba su da shi a hada. Daga nan sai wani ya daga fa, wani daga nan ya samu jari, bari shi ma sai ya taimaki wani. In dai da gaske ne ana koyi da sabo ya kamata a dinga kwatanta wannan. To kaga da aka ce a kawo sai masu kuɗi suka kawo. Talakawa ma suka kawo, za ku ji wani wanda shi kuma ya kawo dabino haka kamar rabin tiya. Yayin da wasu suke kawo buhunan dabino shi kuma ya kawo rabin tiya. Ma'ana an ce za a hada wani abu da za a dinga bude baki a masallaci, kowa ya kawo abin da yake da shi. Alhazan masallacin sun kawo buhunan shinkafa, sun kawo gero, sun kawo wake, sun kawo kiret-kiret na kwai. Kai kuma karkace ba za ka kawo komai ba. Sai ka kawo naira 50 kai ma ka saka. Ko kuma kai mai sai da tumatir ne sai ka dauko kwando guda kai ma ka kawo ka ce ga naka. Kai ma abinda Allah ya huwace maka kenan. In kuma duk baka da wannan geran da aka baka na sadaka na kunu a matsayin ka na miskini sai ka je ka sake raba shi ka kawo rabi. Abinda ya kamata mutane su gane kenan. Ma'ana ba zai yi ana aikin alheri ka ce to ai ni talaka ne ba zan iya ba. Abdullahi dan Mas'ud yana talaka bai da ko sisi. In ana aikin alheri ya ta kuka. In fact zuwa ma yake ga matan shi hadisi ta keda da hadisin saboda talaucin shi. Yace Annabi ya ce ku dinga yin sadaka ku mata, kuma in kuka ba mu mazanku to ya fulada. Sai ka ji shi ko in ci da kai, in ci da marayu ƴaƴanka, kuma yanzu in baka sadaka wallahi baka isa ba. Sai naji na binciko a gun Annabi me yasa tare na karatun shi take karba so tana ga ya da bukata a bayaninta. To can da ya zuciya kawai sai tafi ya kama sana'a dako. Yayi ta dako a kasuwa har sai da ya samu abin da shi ma zai ciyar da iyalan shi kuma har ya bada sadaka. Da ya kamata duk mu dinga tuna irin waɗannan ainihin mawaqif na sahabbai radiyallahu anhum warḍahum. Shi sa sahabbai wata tawaggan mutane ne da ba a taba yin irin su ba, inda ba annabawa ba, babu irin sahabbai. Wannan alar ragami unufi alhaqidina min ar-rawafida. Allah ya shiryar da mu. Wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. Eh. Na'am. Na'am. Eh shi din mu haka yayi kyau haka. Ma'ana wani theory ne a cikin tattali kenan irin wannan. Kaga zamu iya cewa sun kwaikwaya daga theory musulunci cewa a ciri wani percentage daga abin da kowa yake da shi, sali 10% daga kudin kowa a hada ko dan a baiwa gwamnati ta farfado. Kwarai kuwa wannan yayi kyau. Ma'ana yanzu an anshi wani haraji na musamman kenan dan fita daga hali na kuncin tattalin arziki. Kawo kuma ba gwamnatin musulmai bane masu kai wannan. Eto idan ba su yadda ba akwai matsala. Ma'ana idan mutane ba su yadda ba kenan ba su amince da gwamnati za ta yi gaskiya ba. Domin shi al'amari na dukiya yana da hadari cin dukiyar mutane bi gairi ibn nafs. Dan kan mutane ba su yadda ba akwai matsala. Kamata ya nuna musu alherin da ke cikin haka da kuma nuna musu cewa falla za ta dawo gaba daya ga kowa ne. aka kuma yin rayuwa da muke a ƙasar nan haraji fa sai wanda aka tura sa mishi yake biya ma'aikatan gwamnati wanda ake cirewa daga source suka dai suke biyan haraji ko kuma ka da wani abun hawa ka je mishi takarda ko wani fili ko makamanci haka a cire haraji amma mu talakawan gari ba mu biyan haraji sam zaman banza muke wato irin taba sakwace na banza muke ci zaman da muke a Najeriya da titin da muke hawa da abubuwan da muke mora wanda ya kamata ko mu dinga biyan haraji amma me ya jawo mutane ba su san biya saboda ko sun biya ba a yi musu abin da ya kamata a yi da haraji wani zai daka wawa akan su ya kwashi ba irin kasar Ingila bane ko wata kasa ta turawa wadanda taxpayers money ba a cin su dole a yi ma taxpayers san aikin da ya kamata a yi musu to mu saboda yaren gwamnatocin mu da yan siyasar mu yan wawaye za su daka kudin wawa da haka mutane ba za su bayar ba baka ganin wani masallaci ne ma za a aje asusun taimako mutane sasan su taimaka fa amma suna tsoron shugabannin masallacin cewa za su daka wa kudin wawa an yi haka su da dama a masallatai da haka wani sai dai ya ce a'a a je gaya mai aikin da ake so ya shi yayi amma bai yadda ya bada kudin ba domin ya bayar akwai abin nan akwai masu babban aljihu da za su kwashe su Allah shi kyauta sai malai yake cewa وجاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا سبعة يسألونه ما يحملهم عليه aka samu wasu tarin mutane daga cikin ahlus suffa talakawan gari suka zo gun annabi sallallahu alaihi wasallama suna roƙon shi ya basu abin hawa wanda za su tafi jihadin falam yajidu basu samu ba faraja uwahum yabkuna shine suka koma suna kuka suna da Allah ya saka da aya cewa وعلى الذين إذا قلت لا أجد ما أحملهم تولوا وأعينهم تسيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون باب ليبي دعنا لسه وقتا دعك يأتي مسجد ماذا مسألة تبيا يأتي دنا شو باب ليبي كما أكن وقتا دا دسك بوسك شيء مكا كبام أبن هوا دزام هوا متبيا كيس كشيء مسجد لا أجد ما أحملكم باند أبن دان أوكيكو تولوا سيسك جويا wa ainihum tafidu min ad-dam'i suna ta kuka saboda bakin ciki ba su da karfi talakawa ne suna son zuwa jihadin amma ba su da komai akwai wadanda daga baya aka taimaka musu aka ba su malaman tafsiri sai yi kokarin fitar da sunaye da maganganu game da su waye wadannan mutanen kamar ainihin al-imamu ainihin wato al-qurtubi a tafsirin sa da malam ibn abdul barri a cikin al-isti'ab fi ma'rifatul ashab sun kawo ta magana da ke nuna cewa waɗannan mutanen su bakwai ne ƴaƴan wani mutum mai suna ainihin Banu Muqarrin daga cikin su akwai Mu'aqqalun akwai Aqilu akwai Nu'man akwai Suwaid akwai Sinan da sauransu ƴaƴan mutum guda ne duka samari wanda suke su tafi yakin nan akwai riwaya ta zo kuma a cikin sira ta al-Imam Ibn Hisham da kuma littafin ainihin wato Tafsir al-Tabari har ila yau wanda ke nuna cewa mutanen su ne Salim dan Umair da kuma Ulbatu Ibn Zaidin da Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab da Amr dan Hummam ibn al-Jumuh da Abdullah dan Mughaffal da Haram ibn Abdullah da kuma Al-Irbad ibn Sariya Al-Fazari Al-Fazazi da dai wasu maganganu da aka samu a wasu littafai na ainihin malamai wannan sa daga cikin mutanen da aka kawo a cikin cewa su ne mutane bakwai din nan a karanta waɗannan littafai dan ƙarin bayani littafin Al-Isti'ab fi Ma'rifatul Ashab na ainihin Ibn Abdul Barri littafin tafsirin al-Imam al-Qurtubi littafin tafsirin al-Imam al-Tabari da sira ta Ibn Hisham da ainihin tabaqat ta al-Imam al-Hafiz Ibn Sa'd al-Misri waɗannan duka sun yi kokarin fitar da sunaye da maganganu ainihin wato game da waɗannan cewa da Allah yake cewa wa minhum man yaqulu okay ba wannan bane kuma ko akwai magana game da wannan a gaba insha Allah za mu yi ta inda ainihin wato za a yi magana akan wani shedani daga cikin ainihin wato abin nan munafikai sai ce falam yajidu faraja'uhum yabkuna a karanta littafin at-tabari tafsirin sa kenan da tahqiqin Abdul Musa al-Turki da sirat ibn Hisham kamar yadda muka ambata littafin tabari a cikin juz'i na 11 shafi na 626 zuwa 627 da kuma sirat ta ibn Hisham a cikin mujallad na 4 shafi na 127 har ila yau sai malai yake cewa walamma ta'ahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil khuruji qala qaumun minal munafiqina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin niyyar fita sai wasu daga cikin munafikai suka fara cewa kafin waɗannan wannan yaki ya daga cikin yakin da aka samu tonan siriri da aka wa munafikai da yawa dan haka muka ce dole ana so a fahimci yakin Tabuka yadda ya kamata to sai an hada da suratu ainihin wato tauba domin lokacin ta sauka ta yi bayanai ta yi ishara ta yi nuni akan mutanen da suke wani abubuwan akwai wani munafiki jaddu dan kai daga cikin ru'usul munafiqina a Madina amalahu Allah bima yastahiqu wannan mutumi idan ku yatana jama'a da muke magana akan sulhu Hudaybiya aka ce shi kadai ne yake wa manzo Allah chaffa a wajen nan yace ni ina alƙawarin ba munafiki ne to lokacin da manzo Allah ya ce mishi ya kake gani jaddu maganan tafiya yakin nan sai yace a ni wallahi duk mutane na sun sani cewa ni in na ga faran mace kasar rumawa turawa ne farare ne wallahi nan ga faran mace ba na iya hakura da kan naje yakin nan mata ne kai za su halaka ni da ka ya manzo Allah karka fitine ne ka kyare ni shine Allah ya saukar da aya wa minhum man yaqulu idhan li wala taftini wala taftini ala fil fitnati saqatu daga cikin sakon da yake cewa ya manzo Allah kamar izini in zauna a gida karka ja min fitina karna fitina zai na ga mata na rude shine Allah ya ce ai cikin fitina suka fada to wannan wanda wannan ayatu saka kan shine jaddu dan qais munafiki ne shahararre a cikin munafikai kowa ya san shi to sai kuma aka samu wasu daga cikin munafika a ila yau wanda suka ce la tanfiru fil har kar ku fita cikin wannan bala'i na kuncin zafi Allah ya bada labari saboda munafikai sun ta hada kutun guila a wannan magana suna cewa shine Allah yake cewa walau aradul khuruja la abdulahu walakin kariha Allah in bi'asahum fasabbatahu wa qila quduma alqa'idina ta da gaskiya suna niyyar fita wala da sun shirya amma Allah ma bai so su je yakin da aka yi dan kofar da su aka ce ku zauna tare da masu zaunawa saboda mene law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da su fita cikin ku ba abin da su kara muku sai tawaya wala awda'u khilalakum za su dinga shiga tsakankaninku suna bata muku tsari suna sa muku rauni suna kawo muku yabguna kumul fitnata suna kawo muku fitina a cikin ku daka ya kamata mu dinga ganewa ko a yanzu a zamanance ba tawaga bace yawa shine cigaban musulunci a mutane wanda suke da azama akan yau musulunci aiki da su ake tafiya duk wanda ya bayyana cewa yana musulunci makakashiya ko munafurci kada a ji damuwa dan ya bata tawaga ta ainihin mutane masu aikin addini kar a ji damuwa alheri zaka ji akwai wanda suka dinga yin kwana ana kan tafiya shugaban munafikai dan salulu da jama'a shi haka suka yi kwana su wajen 2500 suka yi kwana suka koma cikin Madina bayan an taho sai kuma ce manzo Allah ya manzo Allah wani bai taho ba sai ya ce ku rabu da shi idan akwai alheri tare da shi zai taho in babu alheri Allah ya wadatar da ku daga sharrinsa to haka ya kamata mu dinga fahimta duk mutumin da kaga yake taho a yakin alheri to idan akwai alheri tare da shi ana nan Allah zai nuna mishi alheri nan ya taho a yi da shi in ko babu sharri tare da shi to zaman shi a gefe yafi masu alheri dadi yafi zaman lafiya waɗannan da suka yi waɗannan maganganu shikenan sai Allah ya ji wannan magana kuma nan da nan ya aiko da sako cewa wa qalu la tanfiru fil har suka ce wa mutane kar ku fita cikin ainihin wato tsananin zafi qul naru jahannama ashaddu harra kace da su wutar jahannama da za a sa su sun mutu suna wannan mugun aiki to tafi wannan fita zafi law kanu yafqawna inda suna da hankali aya ta ainihin 81 a cikin suratul tauba wa an ibn mas'ud qala lamma ubirna bis sadaqa kunna natahamal ibn mas'ud yake cewa sanda aka ce mai sadaqa mun kasance muna yi da gaske kowa na iya kokarin shi faja abu aqilin binisfi sa'id sai ga wani mutum mai suna Abu Aqilin sai yazo da rabin tiya nisfi sa'id na dabino kama ce gongoni hudu ko gongoni takwas waja insanun bi aksara minhu wani kuma yazo da mai yawa shine wancan da ake fada mai suna Asim ibn Adi al-Ansari ko wani makamancin haka yazo da dabino mai yawa sai munafikai suka ce faqal al-munafiquna suka ce inna Allaha laganiyyu an sadaqati hadha suna dariya suna ta da Allah ji wannan kowa na kawo buhu wannan kawo trela guda kai ka kawo rabin tiya rabin mudu mai Allah zai da wannan ai babu da Allah zai da wannan suna dariya suna shedanci suna izgilanci sai Allah ya saukar da aya suka ce wa ma fa'ala hadha al-akharu illa riya'an suka ce wancan kuma ba abin da yasa ya kasiriya shi me wanda ya kawo da yawa kaga munafikai kenan a cikin wannan yaki ne baka samu wani munafiki jama'a manzala sallallahu alaihi wasallama zamu mutu a can gaba yayi addu'a an yi ruwa saboda zafi sai to wannan mutumin mutanen garin sun sama munafikai ne mutanen ƙauyen su mutanen angosu a cikin Madina sai suka ce mashi to yanzu kuma gashi dai kana gani annabi yayi addu'a an yi ruwa me zaka ce game da wannan karanta littafin addinin al-kamil fi tarih na ibn al-asir sai ya ce ab ai wannan kai coincidence ne dama ai zafi yayi wa dole ai ruwa saboda tsabar munafinci ya riga ya da su a zuciyarsa Abdullahi dan Ubay dan Salul da zai mutu manzo Allah ya je ziyartarsa yana nan a cikin littafin tarihul zahabi yace mishi kaga ina ta maka nasiha ka daina biyo yahudawa da za ka tuba mana to sai ya kauda kai yace wani da ya tuban amfanin mai mishi ya ambaci wani da ya musulunta wai amfanin mai musulunci ya mishi haka a je wannan yaki din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra kuma shi ta bata sai tuto yace jama'a raqumina ya bata kuma Allah ya muni wahayi cewa wani a cikin ku yace to Muhammadu baya ta kama shi annabi bane to ya gaya ma mutane inda raqumin shi shiga man dan me yasa dai sa ana yawo ana neman raqumi in shi annabi ne me yasa Allah bai gaya mai ba yace to Allah na ya gaya mu ne yanzu nan cewa raqumin yana wuri kaza kuma kaya ce ta makalar da linzamin shi ya kasa tafiya da aka wani da wani kuje wuri kaza ku dauko mara kumi na aka lago na'am sai wani da yake zauna a cikin sahabbai a wajen ya koma cikin sansanin sai yace kunji abin da ya faru sai aka ce to wallahi wani ne yayin wannan magana gashi anan wani mai suna Zaid ibn al-Asi aka ce wannan dan kanin babakka ne shi wannan magana ai ko tashi ya fara taka wuyan shi yana dukan shi yace ashe kai munafiki ne ban sani ba kana cikin tawagata yasa aka dauke shi aka wurgi da shi cikin sahara yace wallahi baka shiga cikin mu ba manzo Allah ya fuskanci jarabawa da munafikai a wannan yaki na Tabuk sosai jama'a wannan munafiki ya zo da wannan salo ai maganin shi wani saki fito da wani sabon salo ai maganin shi haka dai haka dai haka dai to kaji anan saboda munafinci wani ya kawo da yawa sun ce riya ne wani ya kawo kadan sun ce dan Allah ji wannan talaka me kun yaje ci da iyalin shi me Allah zai da wannan dan kanzo me Allah zai da sauran dabinin shi ma'ana duk aikin alkhairin da kai maki ba zai ganshi ba sawun kadan ne ko me yawa da kai kokari ko kai abin da kake ganin shine ya kamata kai fasda bima tu'mar warid anil jahilina da suka faɗi wannan magana sai Allah ya saukar da aya alladhina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati cewa Allah ya ga waɗannan da suke yin zunde suke kyaran masu tatawwi'i daga cikin mu'minai akan sadakarsu walladhina la yajiduna illa juhudahum suke kuma kyaran waɗanda ba su samu komai ba sai dan kankanin abin da za su iya ma'ana suna sukan mu'minai da suke tatawwi'i da abu da mai yawa kuma suna sukan mu'minai da suke tatawwi'i da abu dan kankani aka ce al-Imam Tabari yace ainihin wato wanda ake nufi da al-mutawwi'ina shine Abdurrahman dan Auf da Asim ibn Adi al-Ansari wanda ake nufi da alladhina walladhina la yajiduna illa juhudahum Imam Tabari ya ruwaito cewa ana nufin wani mutum mai suna wannan mai suna Abu Aqilin Al-Arashi wanda ya kawo rabun sa'i karanta littafin har ila yau al-Isti'ab fi ma'rifat al-ashab na al-Imam al-Hafiz Ibn Abdul Barr An-Namari Allah ya samu dace sai malai ci gaba da cewa wa qad kana jama'atu min al-munafiqina yasiruna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallama faja'ala ba'dhum yaqulu wasu daga cikin munafikai sun kasance suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani daga cikin su yake cewa atahsibuna jilada bal al-asfari ka qital al-arab ba'dhum ba'da kunan kuna ganin wai fada da waɗannan jajayen fatar kamar fada ne tsakanin ku larabawa iku iku wai kuna ganin dan kun ci nasara kan mutanen makka kun ci nasara kan mutanen taifa kun ci nasara a badar kun ci nasara a fatuhu makka kuna ganin cewa za ku iya da turawa wallahi yace na rantsi da Allah laka anna bikum gadan muqarrinina fil hibali yace wallahi gobe dinnan war haka na san kuna nan a cikin sasari an daure ku an kama ku a matsayin bayi sai su fada wannan magana su yi dariya su tuntsira suna fada wannan magana irjafa dan nuna izgilanci wa tarhiban lil mu'minina dan kuma tsoratar da mu'minai to shine wancan abun da Allah yake cewa wa fikum samauna lahu cewa mene wala auda'u khilalakum yabgunakum alfitnata wa fikum samauna lahu za su dinga shiga tsakankaninku suna kawo magana ta batanci suna sa mutane shubha kuma akwai masu sauraron su wani ya da imani amma idan wani munafiki ko wani tsohon shehi mai shubha yayi magana sai ya rikice to kaga fa kaman akwai gaskiya a maganar nan fa sai gaba ɗaya sai ya samu rauni to irin wannan ake tsoro kada fara da mu'mine sai Allah ya ce ya kaddara mu waɗancan kafirai kar su fita ya ce ainihin qilaq uduma alqa'idina wannan fa bayan waɗanda suka tazuwa suna cewa ya manzo Allah mana da uzuri wallahi ba za mu iya tafiya ba ka san nayi amarya wallahi manzo Allah ka san ni gona ta babu shinge ina tafiyan za a yi min sata kuma dabinan ma na riga na ci bashi kaza kaza ce je ka zauna sun ta neman uzuri iri-iri dai ya ba su to waɗanda kuma suka yi ta maza suka fita su kuma suka cigaba da kawo da musulmai waɗannan matsalolin a cikin tawagar musulmai shine sai da suka faɗi wannan fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qaulihi sai manzo Allah ya bada labarin maganar da suka yi aka ce manzo Allah ya ce wa Ammar dan Yasir yi maza ka je ka dakatar da waɗancan ka ce na ce sun faɗi kaza idan sun ce ƙarya ne ka karanta musu ayoyin da Allah ya sukar don nan take Allah ya sukar da aya a wata riwaya kuma aka ce akwai wani ƙaramin yaro wanda bararran abin nan ne wato agola ne a gidan ɗaya daga cikin su ummu umairi ita ce matar shi shine umair din yaro ne matashi haka an tafi da shi sai ji suna wannan magana sai ya ce mamijin uwar ya ce wallahi ina ganin girman ka saboda ciyar da ni da kake yi da auren uwata da kai ya ce amma wallahi bazan bari saboda ganin girman ka nake a cikin mutuncin annabi ba sai na je na ga mishi abin da kace ko kafin ya isa wajen an riga manzo Allah wahayi ga abin da ke faruwa a takeice shikenan faja'u ya atadiruna da suka ga manzon Allah Allah ya riga ya bashi labarin abinda suke yi sai suka taho suna so su bada uzuri wa yaquluna suna cewa innama kunna nakhudu wa nal'abu wallahi ya manzon Allah kawai muna wasa ne muna raha dan mu rage wahalar tafiya shine sai Allah ya sokar da aya fa nazala fihim qaulullahi ta'ala wala in sa'altahum da zaka tambaye su la yaquluna zasu ce innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin to kaga abun nake fadi yanzu wannan gashi aya ce har guda biyu kaga mallam Umar ne sai ya tsife ta daya bayan daya amma mu bazamu iya mata wannan tsifa ba dai sai dai abu bashi jama'a in an zo tafsiri amma a takeice abinda ayat take cewa wala in sa'altahum da zaka tambaye su ko sun faɗi wannan magana la yaquluna zasu ce da kai ne innama kunna nakhudu wa nal'abu wallahi ya manzo Allah kawai muna fira ne muna wasa qul ka ce da su abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu nan da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke yin istihza'i kuke wasa la ta'tadiru kar ku kawo wani hanzari kad kafartum ba'da imanikum ku arna ne bayan da kuna da imani mana qur'ani ya kafirta waɗanda musulmai ne ashe ana iya kafirta musulmi kaje ce kad kafartum ba'da imanikum ba qur'ani bane wannan jama'a to kafirtawa ne ko kafirtawa bane ashe ana iya kafirta musulmi yana ma kafiri ne in kaga mutum yana ta damuwa an ce mai kafiri hala yana kafircin ne haka ce Allah ya tsine wa barayi wani ya ce wallahi ana tsage mutane to me yasa yake damuwa hala barawo ne ko kuma kanin koshi barawo ne shi yasa yake damuwa kukan kurciya jawabi ne yace inna afu an qa'ifatin in ma har za mu rangwanta wa wasu inji Allah daga cikin ku minkum nu'adhib ta'ifatan za mu azabtar da wasu bi annahum kanu mujrimina saboda suna da laifi wanda suka yi wannan magana kamar yadda ainihin wato aka ruwaito a cikin littafin al-Imam at-Tabari daga sahabi Abdullahi dan Umar sune wani mutum mai suna Wadi'atu ibn Thabit wanda wannan dama shi a cikin munafikai shine ma limamin masallacin Dirar din karewa take nan kusan wasu munafikai ne guda 10 suka hadu suka kera masallaci da niyyar su kawo manzon Allah rabuwa tafriqan bainan nas wa ilhadan gab da za a fita yakin nan suka gina masallaci suka ce manzon Allah ya rasulullahi mun gina masallaci ne saboda in muna da dan bukatu a ungon mu ko ana ruwa ko ana duhu ko tsoro ba sai mun zo masallacin ka ba shine muke so ka zo kai sallah mu samu albarka manzon Allah ce to yanzu muna shirin fita yaki ne idan mun dawo san zo na muku wannan din insha Allah to limamu da suka nada shine wadi'atu dan sabit mutumin garin Madina ne babban munafiki ne kaga shi shugaba ne ma a cikin munafurci kenan to shine fadi wannan magana kamar yadda tabari ya ruwaito daga ainihin sahabi Abdullahi dan Umar shine sai yake cewa da ya fadi wannan magana aka zo aka samu wannan matsala Allah ya ce inna afu an taifa an ce waɗanda wanda aka yafe ma din shine kamar yadda Ibn Ishaq ya ruwaito a cikin sira da magazi shine wani mutum mai suna Mukhashiyu ko Mukhashiyu Ibn Humayr shi yazo ya tuba saboda a wajen da yake magana yake da suke magana yace wallahi wannan magana da kuke faɗa muguwar magana ce kuma na so a ce a kama mu dukan mu a mana bulala ɗari ɗari sai ya fi mana sauki akan wannan magana Allah ya saukar da aya tsine mana akan ta da ku aka saukar da aya zo ga manzo Allah ga yadda aka yi ne mutuba manzo Allah yace je ka Allah ya yafe maka yace to yayi addu'a cewa Allah ya sa ya mutu mutuwar shahada sannan kuma in ya mutu kar ma a gagawo shi aka ce an kashe shi ne a wannan yaki na Yamama wanda aka yi da Musaylamatul Kazzab haka ainihin wato Zahabi ya kawo a cikin siya a cikin littafin Tarikhul Islam da Al-Imam ainihin wato At-Tabari a cikin tarihin sa da ainihin Al-Imam Abdurrahman As-Suhaili a cikin littafin Raudul Anif fi Sharhi Garib As-Sir sannan to bayan shi akwai wani mai suna Al-Jallas Ibn Suwayd da shi da Sa'labatu Ibn Hatib duka wannan suna cikin munafikan da suke wannan firar kamar yadda Malam Maqaridi ya kawo a cikin Imta'ul Asma limalin Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahwali wal ahfadi a cikin littafin nashi na sira Malam Maqaridi a cikin mujalladi na biyu ya faɗi sunayensu ya ce akwai Wadi'atu din akwai shi wancan Makhshiyu akwai Jallas Ibn Suwayd ko kuma Sa'labatu Ibn Hatib sune tawagan munafikan da suka tsaya suna wannan firar daga cikin su wanda aka wa ahuwa shine wancan Makhshiyu amma sauran wallahu a'lam ba na dai munafikai ne cika kuma munafikai to akwai wata fa'ida mai girma anan game da wannan ayoyi wanda malam bai magana akan ta ba amma Ibn Abdul Bari amma Imam Ibn Arabi ya faɗi wannan magana shine cewa al-hazlu bil kufri kufr wasa da kafirci kafirci ne faɗan kalmar kafirci da wasa to kafirci ne kawai da gaske ina ba zan fahimci wannan saboda cewa da yayi da suka ce innama kunna nakhudhu wa nal'ab aka ce la ta'taziru kar ku kawo uzuri kaga can kuma aka ce atattakhizuna huzwa haka Allah ya ce wa ainin annabin shi ko annabi Ibrahim ma'ana wasa da kafirci fadan kalmar kafirci da wasa to kafirci ne da gaske ko da a drama ne jama'a ko drama ce ake kar ka sake a baka role wanda kai ne zaka fito a matsayin kafiri ko fasiki ko wanda ya faɗo ta magana ta aibanta addini kafirci ne haka malamu musulunci suka faɗa ba a yin wasa da kafirci in fact a matsayin ka na mumini ko da wasu wasi ka ji a zuciyarka na wani abu na kafirci cewa kai kai marmaza kai ta'awuzi ko wasu wasi ma kenan amma ka duba yadda mutane suke wasa da ainihin kalmomin irin waɗannan irin a ce wai zamani ne na annabi shahu wannan kalma ce ta kafirci annabi kuma shahu wani irin barna ne wannan annabawa mutane masu daraja a gurin Allah ba a wasa da annabawa ko a ce daga duniya sai Kaduna kare ta lahira kenan ko cikin wasa kare tashin kiyama to kare tashin kiyama kafirci ne amma yanzu mai faɗan wannan da wasa yake faɗa to kafirci ne ba za mu jira sai mun je maganar fawaid ba dan bai faɗi wannan fa'idan ba kuma tana da matukar hadari dan ta shafi imani haka irin waɗannan ƴan drama masu yin wasan Hausa da wasanni na abubuwa da kadakade za su dinga faɗan maganganu suna ganin kamar wai wasa ne ko raha ne duk wannan ya da matukar hadari Al-Imam Ibn Kathir kawai shine ya kawo magana wadda take kamar mafita ba mafita bace da yake magana akan ayoyin kashe su tushara cewa mawaka din da Allah ya ce wa annahum yaquluna ma la yafaluna suna faɗan abinda ba sa aikatawa ce to dan haka idan mawaki yayin mutun kazafi a cikin waka to ba za a ansa wannan a matsayin kazafi ba sai in ya watsake daga waka ya ce da gaske yake haka in yace ya sha giya yawa kanshi wato jafa'in cewa ya sha giya ko yayi dana ba za a anshi wannan a matsayin itirafi ba to duk wannan ya shafi hukunce-hukunce na nan duniya amma hukunce-hukunce na aqida lalle mutum ko waka yake ko dan wuyi ne shi ya kiyaye abin da yake fara in dai a cikin hankalin shi ataka sai ibnu al-arabi yake cewa al-hazal bil kufri kufrun wasa da kafirci fadan kafirci da wasa to kafirci ne da gaske Allah ya tsare mu daga kafirci sai malai yace wastakhlafa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama aliyan radiyallahu anhu fa qala atukhlifni fi sibyani atukhlifni fi sibyani wan nisa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar wakilai a madina mutum uku sayyidina ali a matsayin halifan shi a cikin gidan shi shine zai kula da al'amarin mata da yara da sauran bararrun bayi da tsofaffi sai kuma akwai mutum mai suna Siba ibnu Urfata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi kulawa da ainihin wato gari kaman shine chief security zai kula da gari ragowar ƴan sanda da jami'an tsaro da aka bari tara Madina to kaman shine commander su sai kuma Muhammad ibnu Maslama shi kuma kaman shine limami wanda aka bari limanci yayi shari'a ya daura aure yayi sulhu to aka raba masa aiki haka wannan haka al-Imam az-Zahabi ya ambaci na gane da Muhammad ibn Maslama a cikin tarihin Zahabi shi kuma tun Siba haka al-Imam ibn al-Asir ya ambata a cikin al-Kamil fi tarih to sayyidina Ali kamar da muka faɗa tun farko wani abin mamaki kaga baya cikin sojojin da aka tafi da su yakin Tabuka balantana a cewa ya anzo yana ta tsanka da wakai yana ta kariya su an rasa yadda za a yi da shi a daura mai dan mara saboda gaba ɗaya tsumin shi ya riga ya gama tashi hasira ta tsohuwa ta mai shari ta ce wai tana bin shi bashin daddawa wai ya sai masa Fatima daddawa bai biya ba sai jikin shi ya sanyi daga baya zai kama wani tsohuwa ya fade ta ita ce wai ai ta yi mushi haka ne dan a san mu a daura mushi wannan abin nan dan mara wannan duka tatsuniya ne Allah ya fahimma malaman mu na da suke irin tatsuniya su ba su sani bane to sayyidina Ali sai yazo yace manzo Allah ya manzo Allah yanzu ni zaka bari a gida cikin mata da yara a wani magana da zabi ya kawo cewa Yahudawa ne da munafikai suka fara cewa ai Ali ma ba masoji da bane ai a cikin mata aka bar shi sai abin ya dame shi har yabo manzo Allah wannan complaint din sai manzo Allah yake ce mishi ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min Musa kai ba za ka so a ce matsayinka game da ni kaman matsayin annabi Haruna ne game da Musa ba ma'ana wanda idan annabi Musa zai tafi ganawa da Allah sai ya bashi wa qala ya haruna khlifni fi qaumi sai ya bashi shine annabin Allah kuma mataimakin annabin Allah Musa alaihi salam shi ake bari ya wa'azi ya kula da mutane baka so matsayinka ya zama kamar wannan matsayin la illa annahu laysa nabiyyun ba'di duk da yake babu annabi a bayana to wannan magana ingantacce magana ce a cikin sahih bukhari a cikin fathul bari mujallad na 8 shafi 112 a lamba hadisi na 1416 idan mun zo daidai inda malam zai magana akan wannan cewa falala ce ga sayyidina Ali in Allah ya so in ba manta wani ba za mu karanta daga cikin littafin ainihin wato tarihul islam na Zahabi inda Zahabi yayi babi musamman akan cewa babin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ayyana kowa a matsayin halifa bayan shi ba wala Abubakar wala Ali sai dai yayi ishara zuwa ga Abubakar za mu karanta wannan kuma Allah su za mu karanta daga cikin littafin ainihin wato sharhin aqidat dawiya na Ibn Abul Izzi don shi ma yayi maganganu masu dadi game da wannan matsala mu ji abubuwan da malamai suka fada don warware irin waɗannan matsalolin domin yanzu wannan kaga dan Shi'a yana karanta sai ce to gashi altabin ku na Ahlus Sunna an ce sayyidina Ali matsayin shi da ga annabi kamar matsayin annabi Musa da Haruna da kaga tunda haka ne shi bai dace ya zama halifa gaskiya ne matsayin sayyidina Ali a matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah ya faɗa anan kamar matsayin annabi Musa ga annabi Haruna amma sai dai babu annabta a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da shi ma zai zama annabi kenan amma magana halifanci ba to wani al'amari ne daban kuma za a zo ayi magana akan shi insha Allah mu ba ma koyewa wannan falala tabbatacciya ce domin ai gashi kana gani gata a cikin dafa musulmai gata a cikin sahih al-bukhari shine sai malaiki ke cewa wa takhallafa nafrun minal muslimina min ghairi shakkin wal irtiyab, sai kuma aka samu wasu daga cikin musulmai su kuma suka kifuta yakin ba tare da wai suna da shakka game da addinin Allah ba, ko kuma suna da ainihin wato kokonto game da ingancin musulunci ba. Minhum Ka'ab ibn Malik, akwai Ka'ab dan Malik, wa Murarat ibn Rabi, da akwai mallan, akwai kuma wani sahabi suna Murarat ibn Rabi, wa Hilal ibn Umayyata radiyallahu anhu, Allah ya kara musu yadda. Wa fihim nazala, akan su ne Allah ya saukar da ayan wa ala salasati alladhina khulifu, da kuma mutane uku nan waɗanda aka bar su a baya. Khulifu, wanda aka bar su a baya, ma'ana aka ki amsan tubar su sanda aka anshi na saura, ko kuma alladhina khalafu, a wata riwayan wato wanda suka zauna suka kifuta yaki. Baya ga su zamu zo mu ji akwai wasu ma, akwai Abu Lubaba, ya daga cikin waɗanda ba su fita ba, kuma da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san uzurin shi, shine ainihin wato yaje daura kanshi din nan a jikin wani dirka a masallaci, yace wallahi ba zai kwanta kanshi daga nan ba sai dai ko ya mutu da yunwa ko kuma sai Allah ya yafe mishi. Dama kuma ya taba manzo Allah wani laifi, shine lokacin da aka yakin Banu Qurayza, shine da suka tambaye shi me za a yi mana, shi ya musu ishara da cewa yanka za a yi muku. Manzo Allah bai ji dadin wannan isharar da ya musu ba, daka sai manzo Allah ya rabu da shi har sai da Allah ya saukar da aya cewa wa akharina atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayya asa Allahu an yatuba alayhi. Allah ya ce da kuma wasu wanda suka yi sun yi itirafi, sun yi confessing zunuban su, sun yadda sun yi zunubi, sun cakuda aikin kirki da na banza, Allah ya yafe musu. Sannan aka ji a gaya mishi cewa wallahi ba zai kwanta kanshi ba, bai da kowa ya kwance shi ba sai an annabi ne ya kwance shi, sai da manzo Allah ya kwance shi daga wannan ainihin dauri da ya kanshi. Sannan akwai kuma malai, gashi malai yake cewa to zamu zo insha Allah zamu ji bayani game da wannan. Wa takhallafa aidan Abu Dharr wa Abu Khaisama, sannan akwai sahabbai guda biyu har ila yau, Abu Dharr al-Ghifari shi ma ya tsaya a baya, amma shi abin da ya faru da matsalar shi kamar yadda daukacin malaman sira suka ruwaito, kusa da fannin muka ambata tarihu Dhahabi al-Kamil al-Imam al-Tabari a cikin tarihin sa, ainihin Ibn Kathir a cikin Bidaya wa Nihaya, duk sun ambaci kissa shi cewa abun hawan shi ne ya samu matsala, doki shi ne ya samu matsala, ya tsaya har aka tafi aka bar shi, da ya ga dokin zai bashi matsala kuma ya ki gyaruwa, kawai sai ya dauki kayan shi ya daura a baya ya kama hanya ya ta tafiya a kafa, har sai da aka tsinkaye shi can aka ce ya manzo Allah ga wani tana tahu a kafa, sai yake cewa kun Abu Dharr, Allah ya sa Abu Dharr ne wannan, fa idza huwa huwa, sai ku gashi Abu Dharr din ne. Manzo Allah ya mishi addu'a alheri yana cewa rahimallahu Abu Dharr, ya ishu wahadahu wa yamutu wahadahu wa yadfanuhu almu'minuna, haka ko yazo ya faru Abu Dharr bayan an samu wani dan tatabur za haka aka zo aka ce ya koma rabza ya zauna, daga baya yazo ya mutu anan wajen babu kowa sai matar shi sai dan shi, yace musu inna mutu ku sana alkafani ku aje ni akan hanya, Allah zai aiko mu'mine za su muna jana'iza, sai ko ga su Abdullahi dan Mas'ud a cikin tawaga za su je Umara, suka zo aka ce musu, suka ce wannan waye, aka ce sahabin manzo Allah ne Abu Dharr, suka yi ta kuka suka ce manzo Allah yayi gaskiya, suka mishi ainihin wato janaza a wajen. Sai kuma Abu Khaisama radiyallahu anhuma lakinnahuma lahiqahu fima ba'd, shi kuma Abu Khaisama shi ma ya ja kafa da farko bai tafi ba sai daga baya har manzo Allah yayi nisa, wata rana sai ya shigo yana da wani gida da yake zuwa a cikin gidan, gidan lambu ne kuma a ce penthouse ne, yana da mata guda biyu a gidan, da yaje sai taron matan sun gama hada mishi liyafa, kowace ta ci kwalliya ta gyara daki ta dafa abinci ga ruwan sanyi ga kayan marmari, sai tsaya kofa ya kalla ya kalla yake kai manzo Allah yana can a cikin rana cikin halin tafiya da wahala, ni kuma ina nan tsakanin mata kyawawa cikin inuwa ga abinci ga ruwa mai sanyi, cewa wallahi ba zai yiwu ba, yace na rantsi da Allah ba zan dandana wannan abincin ba sai na iska inda manzo Allah yake, kawai shikenan ya juya ya hudoke shi kama hanya, shi ma aka hango shi aka ce ya manzo Allah ga wannan ya taho ya ce kun Abu Khaisama, Allah ya sa Abu Khaisama ne, suka tafi shi da wani sahabi mai suna Umairu dan Wahab, da suka kusa wajen ya ce ma Umairu ka tsaya sai na isa tukunan ni ina da laifi in je in tuba, sannan sai ka iso kai baka kowa laifi ba, da ko yaje ga manzo Allah dai da aka yi manzo Allah ya mishi addu'a alheri kamar yadda ainihin wato al-Imam Tabari ya rawaito wannan kissa shi da al-Imam Zahabi a cikin tarihul Islam da sauran malamai wannan mali ce a karanta ainihin littafin sira ta Ibn Hisham a cikin mujallad na 4 shafi na 175 zuwa da 9 da kuma al-Qasrani fil Mawahib al-Ladunniya a mujallad na 1 shafi na 630 kaji gashi nan kuma karatu yay karatu mun taho muna jin labarin wannan kissa insha Allah kamar da muka ambata sannan mutane su je su karanta littafin Sahihul Bukhari ko Muslim a cikin Kitabul Magazi Kitabul Sir wal Magazi a cikin hadisin kissan tuban ainihin wato su wannan sahabi mai suna Ka'ab dan Malik zamu zo magana akai can karshe idan an dawo daga yakin zamu je da abubuwa suka faru amma tunda ba zamu karanta hadisin ne gaba ɗayan shi ba zamu dauki zamu yi mishi dauraya ne mu takaita ma'anarsa cikin Hausa yana da kyau mutane su karanta dan ya zama an zo ana bayani ya zama kamar ana broshin musu abin da suka riga suka sani ne insha Allah zamu tsaya nan insha Allah abin da muka fada daidai Allah ka ba mu ladan shi Allah ka raba mu da riya da fasikanci ya Allah ka gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu na ainihin tattaban harshe da karancin sani Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu الشيخ محمد الأول آدم الألباني الله يجزيك شهادة رحمة الله يسعيهوتا الله كرو شهادة سشيدة عبد الله دم أم عبد البري الله كرو كدرجة سات كين الليينا وشهداء والصالحين يا الله كرو كدرك نابون دسكبري أبايا نيا ليد دنجي دزوريا لبيد كرنتوا الله كوتش يد سكيس أمباني الله كجارة من وانا كساتا متناجيريا كومنا زمان لايفيا دا الخيري كتبت دمو أكن سنة دبيعيا كالنبي صلى الله عليه وسلم كأينين سرت دمو أدنيا اللهيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.